Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a gudanar da cikakken bincike akan sakataren gwamnatin shi Mr. David Babu Shillawan dangane da badakalar kudaden da suka shafi tallafa yan gudun hijira da yakin na Boko Haram ya dagargaza a arewa maso gabacin Najeriya da kuma babban daraktan leken asirin hukumar kasa da kasa ta Najeriya ambassador Ayo Oke wanda ake zargin cewar wai kudaden hukumar sa ne aka samu a wani gida a birnin Eko kudin da suka haura naira miliyan 1015 da yake shugaba Buhari ya bada umarnin a dakatar da waɗannan mutane daga aiki nan take sai an kammala bincike na tuntubi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnati domin in ji ƙarin haske dangane da wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a dauka
kuma shugaban kasa abin da yake so a garman wata shin kudin nan waye ba da izinin a fitar da su daga asusun gwamnati me aka fitar da su don a yi da su me za a yi wa aka baiwa kuma ya aka yi kudaden da aka same su a gida wanda aka ce mallakar wani ya zama kansa ne ba akwai gwamnati ba wannan kwamiti wannan kwamiti zai bincika wannan maganganun guda biyu da suka shafi shekarar gwamnati ke suka san gwamnati kuma suka shafi shugaban wannan hukuma ta tsallake ta binciken sirri NIA ta kawo rahoto cikin kwana 14 ga shugaban kasa domin shi kuma ya faɗi irin matakin da yake so ya ɗauka.
Idan ka yi la'akari da cewar dama shugaban kasa ya taɓa sa aka binciki Ibrahim Magu da kuma shi Babashir kuma mataimakin shugaban kasar Najeriya shine ya jagoranci wannan binciken kuma ba a gano komai ba ba dauki wani mataki ba anya wannan binciken zai zo da bambanci ganin kun ana zargin cewa Babashir din nan kamar yaron Tinubu ne mataimakin shugaban kasar yaron Tinubu ba lalle ne su yi adalci akan wannan binciken ba
eto wannan magana dai ina so in ce kuma akwai ɗan gyara wancan bincike a baya da shugaban kasa ya ce a yi shi Ibrahim Magu da shi sakataren gwamnati Babacin Lawan babban lauyin gwamnati aka sai wato attorney general shi Abubakar Malami sannan bayan ya mika rahotonsa shi ne dalilin da ya sa abubuwa suka faru na farko shugaban kasa ya sake mai da sunan Ibrahim Magu kamfilinsa wanda ke nuna cewa watakila shi a nasa hangen waɗancan maganganun da aka kawo akan hukumar EFCC watakila ba su yi nauyin da za su hana ta
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma shugaban kungiyar 'yanto haƙoƙin talakawa ta Najeriya kuma kusa a jam'iyyar APC Hajiya Najatu Muhammad wadda ta daɗe tana fafutukar a ɗauki mataki akan waɗannan mutanen gwamnatin da ake zargi da sama da faɗi da dukiyar jama'a ta ce lalle ya kamata a ce wannan matakin an ɗauke shi tuntuni amma da babu gara ba daɗi.
Da babu gwanda ba daɗi amma abin da Hausawa suke cewa ba giringirin ba ta yi mai. Ka gane ba giringirin ba ta yi mai saboda kaga wannan matakin ya kamata a ɗauka tun fil azan. Saboda lokacin da sanatoci suka zo suka ce gashi ga badakalar da aka samu. To a wannan lokaci ya kamata a dakatar da shi har sai an gama bincike. To amma sai fada shugaban kasa ta ce ai ba a yi mai masa adalci ba. Ya ci gaba da zama a kan karagar mulkin. Ya ci gaba da badakalarsa. To yanzu ma ai ba cewa sun kore shi kat ba. Ni abin da nake tsoro shine ai mana kalo-kalo dan saboda yanzu ana iya cewa an mayi binciken ba a same shi da laifi ba tunda abin da ya kamata a yi da ne a dakatar da shi sai an gama bincike ba a yi ba yanzu ma ai cewa akai an dakatar da shi har sai an gama bincike to wani binciken za a yi to kar ya zamana cewar abin da ya kamata a yi da ba a yi ba yanzu a yi sannan kuma a zo a ce mana daga baya ai ba a ma same shi da laifi ba a mai da shi tunda ka san shi dan gidan Tinubu ne bai taba koyewa ba shi ko wancan daman ai shi yayi azarbabi an samu kudi makudan kudade irin wannan yayi azarbabi yace ai nasu ne to ya akai nasu kudin su ya zama yana nan gurin maimakon ya zama yana banki ya akai to ka gani wannan dai an yi rawar gani gaskiya fi sabilillah amma da yawa ma ya kamata irin wannan matakin inda gaskiya ake yi za a yaki da cin rashawa da cin hanci dukkan ilahirin waɗanda aka san akwai badakala ko da komai kankantar aya tambaya akan su waɗanda yanzu jana Muhammadu Buhari yake harka da su ya kamata a yi musu irin wannan a fitar da su har sai an gama binciken in za a yi binciken fi sabilillah kuma in ba zaɓe za a yi ba a ɗauki wannan a bar wannan a ɗauki wanda ba a so a ce an same shi da laifi.
Hajiya Najat Muhammad kenan a tattauna da nayi da ita a Abuja dangane da matakin da shugaban Muhammadu Buhari ya dauka na adakatar da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda biyu. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Nigeria.